نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زامة غبدا كراتوني إن شاء الله تعالى تكون لتافي نامو من البركة لتاف مذكرة في العقيدة نبب مالمي الدكتور صالح ابن سعد السحيمي حفظه الله. wannan kuma shine darasin mu na 38 a cikin littafin. Satin da ya gabata mun tsaya ne a cikin annubuwa war risala, annubuwatu war risalatu. Hasali da malamin ya kulla yake mana bayani game da annabta da kuma manzanci, wanda mun dan tattauna akan wasu abubuwa daga cikin abin da fasalin yake kunsar shi. Malam ya mana bayani menene bambancin manzo da annabi, sannan ya mana bayani game da manzo da annabi dukkanin su mutane ne daga cikin mutane, sai dai Allah madaukakin sarki ya fifita su da wasu abubuwa da sauran mutane ba su da shi, kamar yadda muka danyi bayanin wasu daga ciki. Sannan malam ya fara mana bayani game da da'awar manzanni gaba daya guda daya ce, shine kira zuwa ga tauhidi, kadaita Allah subhanahu wataala a cikin bauta da kore masa dukkanin abin da yake na shirka. Mun tsaya ne a daidai ayar da malam ya kawo, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. A daidai wannan ayar muka tsaya, zamu ci gaba insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya ce, hakika Allah madaukakin sarki ya turo fi kulli ummatin rasulan, a cikin kowace al'umma wani manzo na musamman. An i'budullaha, abinda wannan manzo yake gaya wannan al'umma shine ku bautata wa Allah madaukakin sarki. Wajtanibut taghut, ku nisanci taghutu. Sai malam ya ce, wat taghutu, ita kalmar taghutu mushtaqqun min at-tughyan, kalma ce da aka tsago ta daga at-tughyan. Masdaran kalmar shine at-tughyan, wa huwa tajawuz al-hadd, abinda kalmar take nufi shine ƙetare iyaka. Idan aka ce at-tughyan shine ƙetare iyaka, idan abu ya ƙetare iyakarsa, to sai a ce qad tagha, ya ƙetare iyaka kenan. Abinda aka san abu a ka'ida, to sai kuma a samu ya wuce wajen. Abinda aka sani haddi ne na mutum ko iyaka ce ta mutum, mutum sai ƙetare wajen. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya hikaito mana cewa, inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya. Allah madaukakin sarki ce, inna lamma tagal ma'u, yayin da ruwa ya yi ɗagawa, me ya ɗagawa a nan wajen shine ya ƙetare iyaka. Sai Allah ya ce, hamalnakum fil jariya, sai muka ɗauke ku a cikin jirgin ruwa. Me ake nufi da ruwa ya ƙetare iyaka a nan wajen? Shine al'ada, yadda al'ada ta gudana, yadda aka saba ganin ruwan sama shine ruwan sama ya zo daga sama, yayin da hadari ya haɗu, idan hadari ya haɗu sai ruwa ya sauko daga sama. Shine abinda al'ada ta gudana aka saba gani. To amma shi wannan ruwan da Allah madaukakin sarki ya kirawo shi da ya wuce gona da iyaka, shine ruwan da Allah madaukakin sarki ya saukarwa mutanen Annabi Nuhu alaihi salam. Shine ruwa ta sama ta ƙasa, wannan ruwa ya wuce iyakarsa. Me yasa? Saboda ba yadda aka saba ganin sa bane. Allah madaukakin sarki ke bamu labari cewa lokacin da mutanen Annabi Nuhu suka kafirce masa, yace, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Sai Annabi Nuhu ya daga hannu ya roki Allah madaukakin sarki, ce, ya Ubangiji, anni maghlubun, hakika an rinjaye ni, an fa ƙarfi na, fantasir, ka taimaka ya Ubangiji. Allah madaukakin sarki ya ce, fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir, sai muka bude kofofin sama da wani irin ruwa mamako mai yawan gaske wa fajjarnal arda uyunan sannan sai kasa ta rinka uppugo da idanuwa na ruwa Allah ya ce faltaqal ma'u sai ruwan sama da ruwan kasan suka hadu ala amrin abisa wani al'amari kadukudir wanda an riga an kaddara shi wannan al'amari ne aka riga aka kaddara shi ne halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam to kun ga idan muka yi la'akari da wannan ayar za ku ga ruwa ta sama ta kasa ba abu ne da aka saba gani ashe kun ga ruwa ya wuce ne ya wuce iyakarsa to shi sai Allah madaukakin sarki ce inna lamma tagal ma'u yayin da ruwa ya wuce iyakarsa to me yasa ake cewa tagutu tagutu ana ce musu tagutu ne saboda ana wuce gona da iyaka a janibin Allah madaukakin sarki saboda su duk mutumin da aka wuce gona da iyaka a janibin Allah madaukakin sarki saboda shi to wannan ya zama dagutu idan da yarda su akai wannan aikin ya zama dagutu idan kuma ba da yarda su akai ba to su mutanen da suke wannan aikin sun rike shi a matsayin dagutu koda shi ba dagutu bane Allah madaukakin sarki shi ya halicce ka ya samar da kai daga babu ya rene ka ya baka kulawa ya baka ci da sha da iskar da kake shaka dan karayu duk wani abin da kake bukata Allah madaukakin sarki ya baka shi sai Allah madaukakin sarki ce abu ɗaya kake yake so kai masa shine ka bautata masa kada ka hada shi da kowa a cikin bauta amma lokacin da mutum ya tashi sai ya dauki wata halitta irin sa wanda shi ba halittar sa akai Allah madaukakin sarki ya halicce wancan halitta ya kula da ita sai ya ce wancan halitta shi zai bautawa ba Allah madaukakin sarki ba kun ga ashe ya wuce gona da iyaka da wancan mutumi a janibin Allah madaukakin sarki shi sai ake kiransa da me da dagutu ina fata an fahimta yanuwa yawa malai ce abinda ake nufi da dagutu shine wuce gona da iyaka wa ma'anahu fil aya amma ma'anar dagutu a wannan aya kullu ma tajawaza bihi al'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' malai ce amma wannan ayar da tace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tanibu at-taghut abinda ake nufi da dagutu a wannan aya ce shine dukkanin abinda bawa ya ketare iyaka da shi da wannan abin mutum ne ko wani abu wanda ba mutum ba sai malai ce mimma abudi daga cikin abubuwan da ake bautatawa aw matbu'in ko wanda ake yi wa da'a ko biyayya aw muta'in ko wanda ake wa da'a in aka ce matbu'in ma'budin shine abin da ake bautatawa kamar waɗanda suka bautatawa wannan Allah madaukakin sarki kamar wanda suka bautatawa annabi Isa alaihi salam kamar wanda suka bautatawa Uzairu dukkanin su sun riki annabi Isa da annabi Uzair a matsayin dagutu ko da su ba dagutu bane saboda kamar yadda nayi bayani a baya cewa idan mutum shi ya sunnanta bautar ya yarda da ita to ya zama dagutu idan ko bai yarda da ita ba to wannan kalma ta dagutu ba za ta hau kansa ba kamar annabi Isa alaihi salam kun ga ai yayi bayani da bakin sa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake to ran tashin alkiyama zai faɗa cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum annabi Isa da kansa zai bayani idan Allah madaukakin sarki ya tice annabi Isa ya ce a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah yanzu kai annabi Isa kai ne kace da mutanen ka kurkiye ni da mahaifiyata a matsayin Allah kubar Allah da ake bautatawa annabi Isa zai bada hanzari ce subhanaka ma yakunu li ana qula ma laysa li bi haqq bai dace a gare ni in faɗa abin da ba ni da haƙƙi a kansa ba in kuntu qultu faqad alimtahu ta'lam ma fi nafsi zuwa ƙarshe har zuwa inda yake cewa ma qultu lahum ya ubangiji ban ce musu komai ba illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni in gaya musu me ka umarce ni in gaya musu shine ani ibudu Allah rabbi wa rabbakum to kun ga annabi Isa ya fita ya wanke kansa saboda haka annabi Isa bai zamto dagutu ba amma su rike shi a matsayin bauta saboda haka dukkanin wanda ya sunnanta wa kansa cewa ko ya sunnanta wa biyansa cewa a bautata masa koda bai fito ya faɗa ba amma ya yi wasu alamu wanda suke nuna bautar da mutane ne a gare shi to wannan ya zama dagutu ina fata an fahimta kamar wanda zai fito ya rinka cewa duk wanda kawai mujarradin ganinsa kawai idan kai za ka shiga aljanna mutum ne dan uwanka amma sai ya ce wai in ka ganshi kawai ko manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ce in ka ganshi zaka shiga aljanna ba amma a baya sai a samu mutumin da ya ce shi idan ka ganshi kawai dan aljanna ne kai
kai ba ma kai da ka ganshi ba wanda ma ya ga wanda ya ganshi shi ma zai iya shiga aljanna to kaga wanda kusan mutun yana kokarin bautar da mutane ne zuwa gare shi to saboda ka duk wanda aka yi wa bauta da yardarsa wannan ya zama dagutu aw matbu in aka ce kuma matbu shine wanda ake bi da karfin mulki kamar wanda yake da sarauta ko gwamnati da sauransu to dukkanin wanda yake da sarauta ko karfi na gwamnati ya halatta abin da yake na haramun kuma mabiyansa suka bi shi aka ya zama musu dagutu ya halatta abin da yake na haramun ko ya haramta abin da yake na halak kuma aka bi shi akan haka to ya zama wa mutanansa ne dagutu a lokacin saboda haka shi ma a lokacin ya yadda da wannan abin da suke masa dagutu sunansa su kuma suna biyayya ga dagutu aw muta'in ko wanda ake wada'a aka ce wanda ake wada'a shine wanda ake wada'a saboda iliminsa ko saboda ibadarsa kamar malamai kenan saboda haka duk malamin da ya sunnanta wa mutanansa bi masa biyayya ya cire musu girman Allah madaukakin sarki daga zuciyarsu ya dasa masa girman ya dasa musu girmansa to ne shi ma ya zama dagutu a gare shi kamar yadda irin wannan abubuwa ne da suka gudana da yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ya ce wa awwalur rusul nuhun alaihi salatu wassalam farkon manzo da Allah madaukakin sarki ya turo shine annabi nuhu alaihi salam kama dalla ala zalika hadithu shafa'a haythu jaa fihi kamar yadda hadisin ceto yayi nuni a bisa hakan yadda yazo a cikin hadisin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace anta awwalul mursalina ila al-ardi kai annabi nuhu kai ne farkon manzanni da aka turo zuwa ga mutanen kasa wannan ya faru ne lokacin da Allah madaukakin sarki zai tara mutane tun daga na farko zuwa na ƙarshe halitta ta farko annabi adam alaihi salam zuwa halitta ta ƙarshe wanda daga shi ba ƙara haihuwar wani ba aka busa ƙaho duk Allah madaukakin sarki zai tara mu a filin tashin alkiyama sannan za a sassauto da rana ta zo daidai da mushin kwalli ko kuma mil ɗaya na tafiya kamar yadda malamai suke sabani rana ta rinka ta farfasa kwakwalen mutane gumi zai rinka tsatsakowa daga jikin mutane ya shanye wasu ya zo musu kauri wasu ya zo musu kaza za a shiga cikin wani hali mara kyau to a lokacin mutane za su rinka bazama wajen annabawa don neman ceto a lokacin abinda mutane suke nema shine Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya zo ya musu hisabi ko ya samu kuma su mutane ba abinda suke ma bukata a lokacin wai a zo a sa ta aljanna ba a'a a zo a yi hisabi ko ya samu inda ya dusa saboda bala'i da masifar da ake ciki Allah madaukakin sarki zai kaddara sai mutane a rinka bin annabawa da manzanni za a fara zuwa wajen annabi Adam ya bada uzuri to wanda za a je wajen sa nabi shine annabi Nuhu alaihi salam mutane za su je gaba ɗaya su ce anta awwalul mursalina ila al-ardi kai ne farkon manzanni da Allah ya turo a ban ƙasa to shi ma a lokacin zai bada uzuri da cewa yayi addu'a ruwan tufani ya sauka mutane sun halaka to malli shayad a cikin hadisi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi cewa mutane za su ce annabi Nuhu shine farkon manzanni saboda haka kafin annabi Nuhu akwai annabawa kamar yadda wasu malamai suka ambata amma babu manzo tunda Allah madaukakin sarki da halicci annabi Adam dukkanin ƴaƴan da suka fito daga tsatsansa musulunci suke suna bin addinin annabi Adam sai da zamani ya yi tsayi sai aka fara samu suna bujirewa a hankali har shirka ta shigo cikin mutane kamar yadda Abdullahi dan Abbasi ambata wanda mun karanta shi a farkon littafin abin da ya kawo shirka ko shine wasu malamai nagartattu da suka rasu sai aka yi bitin-bitimin su aka dasa a inda suke zama su bada karatu ko kuma a majalisin da suke zama daga ƙarshe da waɗannan mutane da suke wannan bitin-bitimi suka wuce wasu suka zo sai shaɗan ya raya musu cewa ai waɗannan bitin-bitimi an yi su ne don abauta musu ba don a tuna da su a yi koyi da irin aikinsu ba to shine farkon shigowar shirka cikin mutane to da Allah madaukakin sarki ya ga mutane sun fandare shirka ta shigo an fara bauta wa nan Allah sai Allah ya turo manzo na farko shine annabi Nuhu alaihi salam shine fara da'awa ta manzanci wa akhiruhum na ƙarshe daga cikin manzanni wa khatimuhum kuma sukamakin su wa afdaluhum kuma mafificin su nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kamar qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace walakin rasulullahi wa khatimun nabiyina sai dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimun nabiyina Allah madaukakin sarki ce annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kasance uba daga ɗaya daga cikin mazajanku ba sai dai shi manzo ne kuma cikamakin annabawa shine ɗan ahmadiyya suka ce ai wannan kalmar ta wa khatimun nabiyina abinda za a karanta shine wa khatamun nabiyina khatam me khatam da Hausa zobe suka ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba cikamakin annabawa bane a'a bayan sa akwai wani annabi shine annabi ahmad suka ce abinda ake nufi da khatam shine zoban annaba ma'ana shi yake annabawa ado ina fata an fahimta shi yake annabawa ado amma ba abinda ake nufi shine na ƙarshen annabawa a'a bayan shi za a iya samun wasu annabawan to Allah madaukakin sarki ya bayyana mana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine na ƙarshe daga kansa an rufe manzanci kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce al'umma su ne na ƙarshe wajen zuwa kuma su ne na farko wajen shiga aljanna su Allah madaukakin sarki ya halitta ƙarshe daga al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba al'umma wani manzo ko annabi amma kuma su ne na farko wanda za su fara shiga aljanna sai mun shiga aljanna insha Allah ta'ala sannan su al'umma za su biyo bayan mu Allah ya samu daga ciki malai ce wa kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa yace mathali wa mathalul anbiya'i misali na da misalin sauran annabawa kamathali qasrin ahsana bana'uhu kamar wani gini ne ka tafare da aka kyautata ginin sa ya kyautata yayi kyau in aka ce qasar ya sha bamban da irin sauran gidaje aka kanana aka ce qasar babban gini mai ganuwa kamar a ce mansion dai haka babban gini haka sosai shine ake ce masa qasar kamar fada irin fadoji da ake na sarakuna da sauransu masu ganuwa da gine-gine da yawa a cikin su ana ce musu qasar to kamar wani gini ne da aka yi shi katafarin gini su yayi kyau kwarai wato rika minhu mawdi'u labina sai aka bar wani guri a cikin ginin nan an gina shi komai an gama sai dai aka wani gurbi guda ɗaya da ba a sa bulo guda ɗaya ba aka bar wajen bulo guda ɗaya ne kawai ba a zira shi ba fa tafa bihin nazar sai masu kallo suka rinka kaiwa da komowa a wajen ginin suna kallo suna yabawa yata'ajjabuna min husni bina'ihi suna mamaki suna yabawa da irin kyan da kayan da ginin yayi illa mawdi'atil kallabina sai dai gurbin wancan bulan da ba a sa ba nan kadai suke cewa kash ginin nan yayi sai dai da an sa wancan bulan da ya fi fitowa kowa in yanzu zai ce ka ginin nan ya haɗu sai dai abin da ya rage shi abin da ya tawo shi guda ɗaya ne shine inda aka rage ba a sa wancan bulan ba da an sa wancan bulan to da shikenan kuma ya zama perfect la ya'ibuna siwaha ba sa aibata komai a cikin ginin sai wannan gurin da ba a sa wancan bulo ba fa kuntu ana sadatu mawdi'atil kallabina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ni ne na toshe gurbin da aka bari na wancan bulan ma'ana wancan bulan kamar sauran annabawa ne da suka zo kowa ya isar da sakonsa inda aka bari shine gurbi na to shi sa kowa ya zo ya kallo zai ce yayi an isar da komai sai dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne yake cika annabawa kuma yake musu ado wajen ya fito yadda ya kamata ina fata an fahimta yawa saboda haka yace ni ne nake cike wancan waje da aka bari khutima biyan bunyan wa khutima biyan rusul yace da ni aka cike wancan ginin ya gama haduwa da kuma ni aka cike manzanci sallallahu alaihi wasallam wa rusul alaihimussalatu wassalam la ya'lamuna al-ghaiba to wannan wata gaba ce da ban malam ya tsallaka cikin ta malam ya ce manzanni dukkanin su ba sa sanin abin da yake na gaibu in aka ce gaibu ɗan uwa shine abin da yake fake abin da ya buya babu wanda ya san shi sai Allah madaukakin sarki illa ma 'allamahumullahu kama qala ta'ala sai dai abin da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya sanar da manzannin asali shi gaibu wani abu ne da Allah madaukakin sarki kadai yake banta da shi babu wanda ya san gaibi sai Allah duk wanda ya ikirari ko ya yi da'awar wani ya san gaibi ba Allah ba to wannan ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki sanin gaibi shi kadai duk abin da wani ya faɗa daga cikin manzanni to Allah madaukakin sarki ya tsinkaye da shi wannan abin gaibi saboda haka idan manzo ya faɗi wani abu na wahayi wanda ba wanda ya san shi a cikin mutane wannan abin gaibu ne a wajen manzon kafin a sanar da shi da aka sanar da shi ya zama to ba gaibu a wajen sa amma sauran mutane mai a wajen sa yanzu gaibu ne Allah ya sa an fahimta abin nufi shine asali babu wanda ya san abin sai Allah madaukakin sarki kowa a koye yake a wajen sa babu wanda ya sani da annabawa da manzanni daga magaran mutane kowa bai sani ba to sai Allah madaukakin sarki ya ga dama sai tsinkayar da wannan abin sai sanar da ɗaya daga cikin manzannin sa to a lokacin dukkanin sauran mutane abin gaiba ne a wajen sa har yanzu amma a wajen manzo ko annabi abin ba gaiba bane daga wannan lokaci tunda me ya riga ya sani ina fatan fahimta ashe kun ga waye sani da shi wannan gaibin Allah madaukakin sarki wanda shi abin nan da annabi ya sani Allah madaukakin sarki daman ya riga ya san shi shi sa ma ya sanar da shi saboda haka in aka ce manzo ya san gaibu abinda ake nufi da shi shine abinda Allah ya sanar da shi abinda Allah ya sanar da shi akwai abubuwa da yawa da su kasance gaibu ne a gare ni ko ba gaibu bane a gare ku ko gaibu ne a gare ku ni a gare ku ni ba gaibu ne a gare ni ba yanzu misali duk mutumin da yake dauke da wani ba aljihun sa galibi idan ba ga maka ba baka san me alkitin aljihun sa idan mutum ya saba a cikin aljihun sa baka sani ba gaibu kai gaibu ne a wajenka amma shi ba ya sani to haka abin yake amma gaibul mutlaq komai bi tafsilihi Allah madaukakin sarki ya riga ya san shi to irin wannan gaibin shi ake nufi babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki duk wanda ya yi da'awar cewa wani ya san gaibi yana sanin abin da yake faruwa da sauransu to wannan kuskure ne Allah ya sa mu dace malai ce illa ma 'allamahu Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace alimul ghaibi Allah madaukakin sarki yace shine masanin gaibi fala yubhiru ala ghaibihi ahadan Allah baya bayyana da gaibin sa ga wani daga cikin mutane illa manirtaba sai Allah yace sai wanda Allah ya yarda da shi min rasulin daga manzo fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan shi ma kuma manzon akan sanya tsaro da kariya gaba gare shi da baya da bayan sa me yasa saboda misali idan wahayi zai sauka daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yadda yake saukar da wahayin sa shine idan Allah ya so ya magana to dukkanin mala'ikun da suke sama ba ma mutane da muke kasa ba dukkanin mala'ikun da suke sama gaba ɗaya kowa sai ya fadiya suma dukkanin su faduwa suke suma idan suka suma sai Allah madaukakin sarki ya zartar da abin da zai zartar na wahayi sannan wanda yake fara farkawa a cikin su shine mala'ika jibril wanda Allah madaukakin sarki shi ya amintar da shi a matsayin aminul wahayi idan ya ji abin da ya ji na wahayi sannan sai mala'iku su farka da mala'iku sun farka sai su rinka cewa madha qala rabbuku hatta idha fuzziya an qulubihim qalu madha qala rabbuku me ubangijin ku ya faɗa qalu alhaq sai mala'ika jibril ya ba su labarin abinda Allah madaukakin sarki ya wahayin sa idan Allah madaukakin sarki ya wahayin abu mala'ika jibril ya ga musu to a ciki akwai mala'ikun da za su sako kan girgije suna tattauna wannan wahayi akwai shedanu kuma da suke yin bene bene daya haukan daya daya haukan daya su tafi can kololuwar sama sai su rinka jiyo abinda mala'iku suke tattauna na wahayin nan da aka yi wannan gaibin da Allah ya tsinkayar da mala'iku suna tattauna shi sai su rinka jiyo shi to idan suka jiyo na can sama sai ya ga wani kusa da shi na kusa da shi sai ya ga wani kusa da shi abin haye sako kasa na can kasa kuma sai ya bazama sai je ga boka sai je ga boka sai ce ga wani abu da zai faru gobe ko jibi ko bayan shekara daya shi kuma boka sai ya samu wannan wahayin guda daya ko wannan gaibin guda daya sai ya cakuɗa shi da ƙarya 100 sai ya ta faɗa to shine sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce shine zaka ga wani lokaci idan boka idan ka je wajen boka zai ga maka wani abu wanda bai faru ba sai ya ce maka abu kaza zai faru kuma sai ya ga ya faru to irin wannan ne amma kafin ya faɗa din sai ya cakuɗa shi da ƙarya guda 100 zai ga maka abu guda 100 ko guda 99 ba daidai ba in ya ga ma guda 1 daidai shikenan sai ka yadda da shi saboda me ya taba ga maka abu da bai faru bai ce maka zai faru kuma kaga ya faru to sai ka yadda da shi to haka abin yake faruwa shi sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya tsaro lokacin da za a aiko da wahayi lokacin da za a aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah madaukakin sarki ya hana waɗancan aljanu sato wacce magana da sun hau sun wannan hawa-hawan da suke sai Allah madaukakin sarki ya turo musu da wannan tauraro mai feshin mutun sai zo ya bugo su gaba ɗaya sai su faɗo su mutu to amma dai wani lokacin suka dan samu kaɗan wanda ba a rasa ba to wannan shine tsaran da Allah madaukakin sarki yake sanyawa a gaban kowanne annabi idan za a turo da wahayi malam yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace mukhatiban nabi nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana yin magana da annabi mu tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah Allah yace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga duniya yace musu kul ka ga musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amliku li nafsi naf'an wala darran bana iya mallaka wa kaina wani amfani ko wata cuta Allah yace da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mana haka shi da kankansa a matsayin sa na manzo baya iya mallaka wa kansa wani amfani ko wata cuta me yake nufi da amfani anan shine arziki lafiya da abin da suke da alaka da haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi rashin lafiya yakan wayi gari bashi da komai a gidansa akan yi wata biyu da wani abu ba dora girki a gidansa sannan baya iya mallakawa kansa cuta abinda ake nufi baya iya tunkuɗe kansa wata cuta ko ya jawo cuta ga waninsa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi rashin lafiya abu mummuna yakan same shi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce a yakin Uhudu an jiwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ciwo aka sannan an karya masa hakuri di ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya tashi rashin lafiya sa ma ta kan fita mu dan annabi daga cikin annabawa akan dora masa rashin lafiya mutum biyu ne irin mu idan ka tashi rashin lafiya kai taka to sai an yi doubling din ta ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ɗaya daga cikin annabawa idan za su saboda martabar su da darajar su ba irin tamu bace shi yasa hatta rashin lafiya ba irin tamu suke yi ba صلوات الله وسلامه عليه الله ما اوكي سركي تي الا ما شاء الله سي ابند الله يسو ولو كنت اعلم الغيب دا اتي ني منزن الله نا سان غيبو لاستكثرت من الخير تو دا نا يويت ابوبو الخير دا نا سامو لافيا نا سامو دوكيا نا سامو ملكي نا سامو كذا وما مسني سو دو وني ممونا ابو كو بزي ساميني با ان انا الا نذير الله ما اوكي سركي تي سي دي كغا مسو kadai ni manzani mai gargadi ne wa bashirun kuma mai bushara liqaumi yu'minuna ga mutanen da suka yi imani to wannan kun ga Allah madaukakin sarki da kansa yace da annabi ya ga mutane cewa la amliku li nafsi naf'an wala darran walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibu wannan sai nuna me manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san gaibu ba shi yasa abin da nake so a fahimta yan uwa idan ka ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san gaibu ba wallahi ko kadan baka tauye ko ka rage daraja annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba barma wannan ita ce babban martabar da zaka bashi wace babu irinta abin nufi shine idan ka ce manzon Allah ya san gaibu kana dauko wani matsayi ne fa na Allah kana bashi kana dauko wani abin da yake ke bantaccen al'amari ne ga Allah madaukakin sarki ka bashi to wannan kuma na san da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana rayi shine zai fara fito na fito da kai kafin mu yi da kai saboda haka ba wani abu bane dan ka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bisan gaba ba shine Allah madaukakin sarki da kansa yace ya fada wa mutane kamar yadda muke karantawa ga sanan a cikin ayoyi Allah madaukakin sarki yace qul inni la amliku lakum darran wala rashadan kace musu haqiqa ni bana mallaka muku wata cuta kamar yadda bana mallaka muku wata shari'a dukkanin da cuta da shari'a suna hannun Allah ne madaukakin sarki mai kowa mai komai ina gani ƴan uwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai kuma gobe sai mu dora daga inda muka tsaya Allah subhanahu wataala ya sa mu dace gaba daya abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan wanda muke kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله على كل حال 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 الحمد لله على كل ح